أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasancewa tare da ku cikin wannan sabon shirin na rahma da zai ba ku dama da mun aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malamin da mun samu mafita kuma ana yayi kuma da sabon tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yin aiko da rubutaccen sabon text ko kuma sabon whatsapp akan lambar 0603 3604 1455 ko kuma tukar adireshin email na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau da yi mai alhaji ne 2 ga watan rajab na shekara ta 1445 bayan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 14 ga watan janairu na shekara ta 2024 kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Salim Al-Jani OOYN babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar Baro da kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo kan Allah sai assalamu da masu sauraro
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
tayi ku sai zamu shiga cikin tambayoyin da kuka aiko inda tambaya ta farko take cewa da Allah malamin kuna buƙatar ƙarin bayani akan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanyawa ayyuwa mamaci addu'a a makabarta bayan an binne shi
alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin sabila muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka in uwa masu kallabo da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan an binne mamaci a kabari abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit innahu al-ala yus'al ku nema wa dan uwan ku gafara ku nema masa ku roka masa samun wato jajircewa wajen ansa tambayoyi domin a yanzu za a yi tambaye shi wato a yanzu za a yi masa tambayoyi saboda ka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba wa sahabbansa umarni ne da su nema masa gafara sannan su nema masa dacewa da samun tsayawa wajen ansa tambayoyin da za a yi masa abinda aka sani shine lokacin da aka gaba binne mamaci mutane suna galibi a tsaye ake ba wai zo da ake ba sannan gaba binne mamaci a tsaye ake wasu binnewa suna binnewa da an gama a wannan yanayin sai a nema masa gafara ba a ce sai an koma an zazzauna ba shi yasa galibi kalmar takan zo da qama sai qama ala qabrihi ana ce fala taqum ala qabrihi kakka tsaya akan kabarinsa kai masa addu'a ko kai masa sallah saboda kalmar qama ake don a lokacin a halin tsayuwa ake ba a halin ba a halin zama ake yi ba so ba a cewa don za a yi addu'a sai an tafi an zauna nan wani abu ne da ba shi aka sani ba ba kuma shi ne hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke nunawa ba a sannan abu na biyu ba wai sai an yi haɗu an yi addu'a guda ɗaya ba wato kowa wato an tare lumfashin waɗanda suke wurin a riƙa ba su umarni ku karanta kaza ku ce kaza ku faɗi kaza a umarni da ba su shine wannan guda ɗaya ku yi masa addu'a ku nema masa gafara saboda ka kowa zai nema masa gafara a wannan yanayi ba tare da sai wani guda yana bayarwa ana an shi ba wannan ba yi da asali a sunna sannan abu na uku abinda ake nema wa mamaci shine gafara nema masa Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya kautata masa makwancinsa ya haskaka masa kabarinsa Allah ya bashi ikon ansa tambayoyin da za a yi masa Allah ya bashi gidan aljanna Allah wannan abubuwa za a yi ta roƙa masa shine ma'anar is'alu li akhikum istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit ba wai a ce ku karanta qul huwallahu ku karanta alam nashra ku karanta inna hadaina ku karanta wanda duka ana karatu ne amma ba a addu'ar ake ba ka karanta inna hadaina baka roƙe Allah ya yi masa ko rahama baka ba wata addu'a a cikin inna hadaina da ka roƙa kuka ce karanta qul huwallahu tauhidi take karanta amma ba addu'a bace ga mamaci cewa Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza abin da aka sani ne ban gafara lahu maghfiruhu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wasi murkhalahu wa akrimu zalahu innaka ya akramul akramin allahumma ighsilhu bil ma'i wal bardi wal thalj ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل له أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده كي تعدو إيوانا زي فارو زي ساموغا كما يليد ما تبتي فر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وغائبنا وشاهدنا إن وانا أدو إي سوزاك رأي تيمسا إنما من سجافر الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. صاك أبين دا كسنيكنا ما رزق أكرنت كذا أكرنت كذا أكرنت كذا أنا بابو وأنا أبو نادو أدي وما وشي. سنن بشرة إيماني سيان كلا الكبلة بشرة إيماني دا متن سيادو هذا سيان جوا كلا الكبلة. kodai kowa yadda yake zai wanda yake kallon wanda yake kallon daga hannu ya addu'a shikenan wanda yake kallon alƙibla shikenan ba sai ya juyo wanda yake gabas ba sai ya juyo yamma wanda yake yamma ba sai ya juyo gabas ba kowa ya tsaya a yadda yake ai masa addu'a wannan shine abin da sunna ta koyar kuma shi ya kamata ya mamaci amma wanci abin da ake yi a kabari wanci ba shine karantar sunna
to sai wannan should make it clear dan Allah malam akwai hadisi da yake cewa Allah zai yafe wanda ya danna haƙin wani saboda wani aikin alkhairi da shi wanda ya danna haƙin ya aikata
sai abin da aka sani game da hukukul akharin wanda ya zalunci wani sai Allah subhanahu wataala ya karbo abin nan da aka zalunta a mai rawa wanda aka zalunta nan wadannan nusus da yawa sun nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba za a shiga aljanna ba har sai kowanne wanda ya yi mawari da shi zalunci har sai an mayar ba hatta dabba da dabba wato dai ta karya dai kaho sai an raba mata wannan wadanda ta cire mata kunne sai an daukar mata fansa duk da cewa wadanda ba aljanna za su shiga ba dabbobi ba sa cikin wadanda ake shigar da su aljanna daga baya Allah zai ce su zama kasa to haka nan shi ma wanda yake zalunta da sallallahu alaihi wasallam cewa kowa ya warware zaluncin sa da dan uwansa tun ana tun kafin a zo ranar da babu dirhami babu dinari sai ayyuka haka wanda ya nuna kowa sai an bi masa haƙƙin sa ba magana cewa wannan yayi wasu ayyuka shikenan Allah zai yafe masa ai haƙƙin Allah yana fi amma haƙƙin wani wannan abu ne da Allah baya yafewa sai dai an bayarwa da mai haƙƙi haƙƙinsa wannan shi ne abinda ayoyin alƙur'ani suke nunawa shi ne abinda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta nuna da cewa wani yake sun kafiyatan wani ba su wala nafsi kana Allahu alimul hakim wa yakhs qati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina ayoyin da suka gabata Allah subhanahu wa ta'ala ce ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما wanda ya mummunan aiki ya aikata haramu Allah ya haramta kaza ya haramta zina ya haramta shirki ya haramta ƙarya ya je yayi aw yazlim nafsuhu ko ya zalunci kansa Allah ya wajabta masa abu kaza ya ki ce ya salla a lokacinta ya ki ya salla a lokacinta ko ya rika wasa da sallah ثم يستغفر الله sannan ne mu gafara Allah Allah ce yajidi lillahi ghafurur rahim to zai samu Allah mai gafara amma da yazo wajen haƙƙin mutane to bai ce Allah mai gafara bane zai ce man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman wanda duk zai aikata wani mummunan abu kan kansa tsururar mummunan aiki sannan ya jefa shi kan wani wanda yake bari bai ji ba bai gani ba ya jefa masa wannan laifin Allah ce to ya dauko buhtani babba ya dauko wani laifi babba da kuma wani kire babba a kan kansa kaga anan ba a ce sun bai istighfarillah ba saboda aiki haƙƙin wani ba ka yin ka cuci wani ka ce Allah ka gafarta sai ka bayar da haƙƙi zuwa ga masu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa za a yi kisasi da ayyuka a ranar gobe kiyama da mutun ya cuci wani sanin yana da kyawawan ayyuka ba ciki za a biya waɗanda ya cuta ba wai kyawawan ayyukan za a ce tunda ka zo da kyawawan ayyuka an yafe maka baka tafi a da su za a ɗauka a biya masu wanda ka zalunta an ka buɗe wannan kofa kuwa sai zalunci sai je hajji ya yi umara ya yi azumi da litinin da alhamis ya ce shi kenan Allah zai yafe masa ayyukansa na kirki duk da su za a riƙa ɗauka ana biya da su har sai idan ya kasance ya gama biyan bai gama biyan mutane ba kuma ga shi ayyukansa na kirki sun ƙare sai sai a fara ibo laifukansu ana watsa masa ribuwa watsa masa da shi a tabbata shi wuta a kan.
To sai wannan mai tambayar shi kai ke cewa malam ya sanya safa ne yana da alwala to sai ya kwanta bacci sai ɗaya guda ɗaya daga cikin safa sai ta cire. Shi ne ke tambaya zai iya mayar da ita ya yi shafa a kai ko kuwa sai dai ya cire ɗayar ma ya sa shi da alwala.
Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa sharaɗin shafa akan safa ko akan kofi ka sa su bayan ka yi ɗahara wato bayan kana cikin ɗahara. Hadisin Mughira ibn Shu'ba Bukhari da Muslim suka rawaito lokacin da annabi yana alwala yana sanye da kofi ya zo daidai wanke kafa sai Mughira ya tafi zai cire wasu kofi sai ya ce bar su fa inni wada'tuhuma zahiratayn na sa su lokacin ƙafafuwa na suna cikin wato ina cikin alwala ina cikin sarki saboda haka ba sai ka cire annabi ya shafa a kansu saboda haka sharaɗin shafa a kan safa ko kofi ko wani abu da ake shafa a kansa sai idan an sa shi bayan an yi cikakkiyar alwala aka sa su to sai a yi shafa a kansu yayin da mutum ya yi bacci safarsa ɗaya ta kare ya ta cire bacci yana warware alwala kaga safarsa ɗaya ta cire ma'ana ba ya da alwala yanzu yana bacci ba ya da alwala in ya tashi ya mayar da ita ya sa ta yana da tsarki ko bai da alwala a lokacin da yake sata saboda haka ba magana ya yi shafa a kanta to zai iya wanke kafa ɗaya ya yi shafa a kanta a dukansu fanni wa za a tuhu ba dukansu saboda haka sai ya cire su gaba ɗaya ya wanke kafa ya sa su a cikin amma misali da yana idan ka yi sai ya yi alwala cikakkiya sai ya sa safar su kaga ya sa su yana da tsarki cikakke to sai kuma wani abu ya sa sai ya cire safar alwalarsa ba ta kare ba ya kuma mayar da su alwalarsa ba ta kare ba to zai iya shafa a kansu saboda ya mayar da su ne a cikin yana da tsarki amma da ya tashi ya cire su sai je fitsari kaga alwalarsa ta kare in ya da ya sa su a lokacin alwalarsa ta kare bai cewa ai time din da aka ban bai kare ba amma ka cire kuma ka sa su ba a cikin tsarki ba amma da cikin tsarkin ka suke baka yi wani abu baka cire su kamar wani time din da aka baka na 24 hours awa 24 ko awa 72 to yana nan matukar dai ba ka cire ba ka karya da wani ka kuma ka mai da
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa tabbas ita ce ya halatta batun misali yake tashin akwai hadisi da yake nuna cewa wajibcin sanya hula yayin da mutum zai yi sallah ko kuma rufe kai da wani kyallo kuma shi akwai hadisi da yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hula a kansa.
Abin da aka sani a bisa da sutura ta Laraba suka sa rawani a kansu in sun fito ba rawani a kansu to abu ne da ma har faɗa ake ce kharaja hasirar ras saboda ba haka aka saba ba abinda aka saba shine ya fito da ya sa rawani ya rufe kansa yayin da ya fito bai rufe kansa ba to an tashi ba labari sai ma an fada an ce ai ya ma fito bai rufe kansa don saboda ba fitowa ba komai akai shine asali ba asali shine a fito da ko wani abu akai to idan aka saba asali to sai an fada saboda haka shi rawani da sauran kayan da Laraba suke sa a lokacin ko su saka mayafi da zani su daura ko su sa riga su sa wando duk suna sama wadda sutura su ce ta al'ada kuma ita ce abinda suke adana shi Allah subhanahu wataala ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid inda kulli sala ku yi ado a yayin kowace sallah ma'ana ku shiga da kaya masu kyau kada ku ce za ku yi sallah da kaya masu datti da kaya na kazanta, ku yi sallah da kayan ku masu kyau a sabani yadda larabawa da suke in za su yi dawafi su cire kayansu sai dawafi ta lala saboda wai sanin su ba su zagaye ɗakin Ka'aba ba da kayan da suka saba wa Allah da su sai su cire su wannan kayan suna da zarbai sai su cire su wanda ce ku zuzo da tafi da ku liba ce ku yi cikar adamku a kowace sallah kowace ibada saboda haka idan mutum zai yi sallah ya yi shiga mai kyau kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ko waɗansa cikin sahabbai ke fa inna Allah ahabba an yatabayyana lahu Allah shi ya fi cancanta a yi masa kyakkyawar shiga yayin da kake zuwa ka ga wani babban haka ko wani shugabanka ya gayyace ka ba za ka so ka shiga da wata dusa kaya masu ƙazanta ba masu datti masu kula za ka so ka shiga kaya masu kyau ka je ka fuskance shi da wani girmamawa to Allah shi ya fi cancanta kai ma wata girmamawa saboda al-musalli yuraji rabbahu wanda yake sallah ganawa yake da ubangiji da fadar ubangiji yake na gana da shi idan ka fadar mahaluki dan uwanka saboda girmansa da matsayinsa da kake ganin za ka yi zuwa gana da shi da kaya marasa kyau ba ya kamata Allah ka yi masa fiye da haka duk wani kamala ubangiji ya cancanta da ita walillahi masalul a'la duk wata kamala ubangiji ya fi kowa ya cancanta saboda haka ado da shiga mai kyau da aka sani al'adar musulmi shi ne a rufe jiki a rufe kai ba a cewa musulmi ga ta wata al'umma ta musulmi amma rufe kai ba daga cikin abu da kansu a in kaga wanda suke haka to daman al'adar su ta kafin su zama musulmi haka ne misali ta ga turawa za ga asalin su ai da akwai hular su da suke amfani da suna da hular kaburi da sauransu daga baya ne cire hular ya zo ya zama abin da nasu amma ko wanda suke musulun tare da sun samu yan hulun nan sun saka ta alamar cewa su yanzu musulunci suke saboda haka yana daga cikin kamala ba ce wajibi ba ne ko in baka yi haka ba sallar ka ba ta yi ba ko sallar ka ta lalace ko ta samu matsala ba haka ba ne kai sallar ka ta yi a haka baya daga cikin wurin da aka ce dole a sitirce amma in ka yi da wannan sitirar to kuma ka yi wani abu na kamala sallar ka sai ta zama kammalalliya cikakkiya fiye da wanda zai yi ta baku da akan sa wanda shi ne
sai ne ta malam ya saurari fatawa da ta gabata wanda take magana akan yin sanarwar karuwa ta haihuwa a masallaci wanda malam ya ce bai zo a sunna ba yace to malam yana son karin bayani game da hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu hadisin da yake sai Muslim wanda ba yake sanarwa sunan yake cewa jiya da dare an man haihuwa kuma na sa masa sunan babana Ibrahim yake cewa tambayar shi ne wasu na kafa hujja da wannan hadisi wajen sanar da haihuwar da aka musu a masallaci shi ne kisa malam ya warware wannan
ban san ta ina ya zama hujja ba saboda hadisin ya ce annabi ya fito masallaci ya faɗa hadisin kakaf duk duruk ɗin hadisin gaba ɗaya in ka bi shi ina hadisin ba wai a musulun kaɗai ya zo ba ya fi zuwa da tafai da yawa ko shi a musulun da akwai sunan da bai haɗe ko shi sauran da tafan sunan cewa annabi ya ce wuri da liyan laila gulaman ko gulamu wasan fasan mai tuhu bismi abi ibrahim an hamun haihuwar ɗa da daddare na sa masa sunan babana ibrahim na yadda annabi ibrahim a misira babu inda hadisin ya ce annabi ya ce ya zo masallaci ya ce kowa da galibi in dai har a masallaci aka bi in a wannan ruwayar ba a faɗa ba wani mai ruwayar zai fi gaya ya faɗa ce dakhala al-masjid ko salla bin nas ko za ka ga irin wannan duk abubuwan da suka faru a masallaci ga ko ba hadisai za ka ga in wannan hanyar ba ta faɗa ba wata hanyar za ta faɗa ce yayin mutane salla ko bayan ya gama salla a zahar ko la'asar ko isha'i ko asuba ya yi kaza hatta kuma kitabu tabir yana cewa a samura yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda ya gama sallar asuba sai ya ce wa mutane akwai wanda ya mahauriki sai da ya faɗa sallar asuba don ya nuna maka ga gurin da yake amma wani hadisin Anas ba inda ya nuna cewa waya masallaci da ya zo yana faɗa kuma sannan ka tuna ita haihuwa yana daga cikin ma ya umu bihil balwa abin da yake faruwa ba wai ga mutum ɗaya ba da aka ce al'umma ta haɗu za a yi rika hayayyafa yau an yi wa wannan gobe an yi wa wannan gobe an yi wa wancan amma ba ka taba ji ko hadisi dai ba na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an yi haihuwa ana zuwa masallaci ya sanar babu ya kamata irin wannan kaga hadisi da yawa ba kai ta neman hadisin ba ka rasa sai ka dauko wani hadisi kamar da shi masallacin da kai zaka ga akwai da a ce abu ne wanda yake faruwa to da babu shakka masu ba da labarin abubuwan da suka rika faruwa a zamanin ba za su ga gafala daga wannan ba da sai su gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da haihuwar gidan wani ko wani da aka yi mai haihuwa annabi ya tashi ya sanar amma wani haihuwa ana yi wa sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman da sauran sahabbai da suke cikin madina ana musu haihuwa amma babu wani dalili da yake faɗa cewa a yi da sallah aka yi masa haihuwa sai an zo masallaci an sanar da akwai wannan da ba za su yi shiru ba sun nakarto abin da bai kai wannan ba ma bari kuma abin da yake ya ta'allaka da abin nan sha'anin haihuwa to haka babu wani dalili kamar da nace maka da yake nuna haka shi kansa hadisin Anas bai faɗi bai faɗi haka ba
tun yake malam shi tambayar sai ta ce menene matsayin daura aure a cikin masallaci yake saboda yakan ga ana yin abubuwa da dama waɗanda sun saba da dubban shiga masallaci kuma su ma ba ranar juma'a ake daura ba sai a je a buɗe masallacin kamar karfe 10 ko 11 safe saboda daura auren yace ya waita hakan da kuma ganin yadda abin yake karbawa wajen mutane shi ne yake zaton ko dan an ga kristoci suna amfani da coci ne wajen daura auren su shi ne aka yi koyi
ba haka ba ne wai kaga wannan matsalar ta saba da waccan da muka yi magana ta tabbatin sanar da suna shi alal akalla aure abu biyu na farko shi dama abu ne da aka umarni a yi ilanin sa wato a bayyana shi mutane su san wane ya aurewanci ko wane ya aurawa wane ya sa wani abu ne da ake son a bayyana shi a fantsama shi ko da an yi shi a sirri sharaɗi kafin su tare a fasa labarin kowa ya ji domin kada a gan shi da ita gobe a gan suna tafiya tare ko ya riko hannunta a ce an ga wani da wancan suna badala in yi su ba su je su kamo su amma ka san wani da wani daman sun yi aure da juna kaga shi kenan ba wata tuhuma saboda ka yana daga cikin sharaɗinsa don wasu sun ce ma wannan shi ne sharaɗin ba ishad ba shaidu ba ilan su shaidun bukatar ilan din ne yasa ka ce yasa shaidu shi ilan din shi ne al'asar wato a fasa kowa ya san an yi shi yasa ka ce aka yi nikahu sirri to a fito da labarin kafin su tare domin kada a jefa su jefa kansu cikin tuhuma cikin zargi to kaga duk abin da aka ce ana bukatar bayyana shi to aka zo gurin da bayyanawar za ta yi sauki in ka kawo abu a masallaci to wuri ne da ramin mutane suke haduwa to bayyana shi a nan za ta zama ta sauƙaƙa sama da ce ba wannan abu na farko kenan abu na biyu akwai hadisi da ya zo a cikin jami'ar Tirmidhi kuma Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan yake cewa ilurin nika waje aluhu fil masajid wadribu alaihi bidufuf ku fito da kiran sallah abinan ku fito da daurin aure fili kowa ya sani an yi sannan ku yi shi a masallaci ko a masallatai sannan kuma ku buga dindufa wato a buga dindufa a kansa to wannan hadisi Tirmidhi ya hasana shi da cewa a ka'ida ta isnadi ba sai ba hasan bane hadisi ne yana da rauni musamman karshen sa a farkon sa ilun nikah wannan ya tabbata amma sauran ziyadat da suke ciki ziyada ne ba su tabbata ba a hagara wadribu alaihi bidufuf wannan akwai abin da zai iya karfafa sa so bai haƙi da wannan sa sun rauna shi da sanadin sa ko da Isa ibn Maimun shine sababin raunar hadisin to kaga a shahid akwai hadisi da rauni akan sa aka dogara ba maganar coci bane kamar yadda yake so yace coci ya ga suna yi sannan abu na uku in ka duba za ka ga yawancin malamai suna cewa mustahabbi ne a sashi a masallaci malamai suna faɗar haka aksarul ulama suna faɗar haka cewa yi shi a masallaci saboda ibada ce ibada yin ta a masallaci na ƙara mata albarka a samu albarkar yin ta a masallaci gudanar da ita a masallaci saboda haka kaga ba magana ce ta an ga ana yi a coci ba littafin fiqhu in ka koma za ka suna kama wannan hadisin da raunin sa suna hujja da shi akan sata a masallaci ala ayi halin alqur'an shari'a ta yi umarni a fito a bayyana daurin aure saboda mutane su san an yi daurin aure galibi kasar nan ishad abin nan ilal muke ba ishad ba na gan nakan yi mamaki haka a gurin daurin aure a masallatai an taru a gama daurin aure a ce kun shaida ba daurin gurin ba magana ce ta shaidu ba magana ce ta ilani kuma kowa nan ya zo ya ji abin da yake faruwa wani ne aka zo zai auri wance kowa ne zai ba wani dan wani yasa saboda ka an zo an yi abin a gaban mutane shikenan ba san ce kun shaida ba don gurin ba wanda ya sace ni ban shaida ba ko su su ja daga su ce mu buwa mai yadda ba babu shi ba ta ranar da aka taba cewa kun shaida wanda ya ce shi mai shaida to bi amfanin tambayar su bai kasu kuma da suka zo suka gani ai shine shaidawar shuhud shine a zo ai abu a gaban idanka ai da kalmar shahada shahada shine ka ga abu ido da ido shine shahida ka gani wannan shahida min kuma shahar fal yasumhu saboda haka ka zo an yi abun a gabanka a halarci kana halarci aka yi abun shikenan ita ce shaidar ba sai an ce mutum kun shaida ko ku shaida ba saboda haka abinda mu muke yi anan sunan shi ilan wato fito da aure a fili yanzu kasashen Laraba abinda suke sune suke ishar galibi kaga a cikin falon ita abin nan yan uwan amarya ga waliyi ga wakilin ango ko shi angon kansa ko wakilin sa su zo mutum biyu uku kuma nan ga su mutum biyu uku a zuwa kaga wannan shi zaka iya shaidu ba ilal suka yi ba tunda wani abu ne da iya su suka san maganar mutanen gari ba sani ba amma mu ilal muke wani ma kafin ayi sai an sanar a rediyo a ina ne an buga a jaridu an yi waye saboda kafin ranar ta zuwa mutane sun san abu kaza zai faru kuma har aka samu wasu sun zo sunansu waɗanda suka zo su halarci daurin aure su ga abinda mutanen su ake yi saboda kai ilan ne ba magana ce ta ku shaida mun shaida mun yasa Allah subhanahu wataala da yayi maganar mai zina da mazinaci aka masu za'ai musu haddi ce falyashhad azabahuma ta'ifatun min annas falyashhad anan ba wai ana nufin su je su ce mun shaida ba in ana magana cewa wani an yi masa ce mu mun halarci gurin a gaban idan mu aka yi ba sai sun yi wani kudici ba sannan zai zama sun yi shaidar halartar gurin saboda haka wannan shine bambancin daurin sanya daurin aure a masallaci da kuma abinda su cococi suke nasu ba wai don wannan bane ake yi kamar yadda yake zato
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa malam ya halatta mutum ya karbi kudin wani don ya aure matar da ya saka sake uku don ta halatta gare shi amma shi ya aure ta da niyyar ba zai sake ta ba domin dama ta asali yana son ta
ba ya halatta mutum ya karbi kudi don ya halatta ma wani matar sa da ya sake wannan haramun ne nabi ya kira shi taisul musahar wato dan akuyan aro to wanda zai irin wannan aikin nabi ya لأن الله المحلل والمحلل له الله يلا أنشي وندي كي حالة تامة ونما تستهنير أولادها أنسى كي تسكي أفودة وندي كي حالة تامة الله يلا أنشي وندي كي نوني كي أولادس أوليني فاسد ما تتشان أوليني بزي إيا حالة تامة متن داودة ما تسبكو دا يسكيتا لمن أولادا كي يا حالة تامة ميسكي أكو ما تسا شيني أوليني كي صحيحي auren nikahut tahlil ba sahihi bane nikahun nifasit lalataccen aure saka bazai ta halatta gare shi kuma wanda ya bayar da kudi wanda ya karbi kudi akan wannan sai shiga karkashin tsimar Allah to sannan kuma ya karbi kudi akan zai yi kaza kuma sannan ya zo ce ya fasa kuma kaga wato bayan wancan abin da kuma ga wani abu na karbar kudi akan hanyar da bata dace ba da yin wato zamba cikin aminci cewa dukkan su ba masu gaskiya bane cikin abin da suka yi saboda ka in har yana son ta zai aure ta ba bukatar sai ya karbi kudin sa ya ce zai halatta masa an haramta masa ya aure ta ne je ne mai ta aure ta ta zama matar sa ba haramta masa ba balle ce yanzu da wani hata wata hanya zai ya je ne mai ta aure ta shikenan amma yanzu su hada baki akan eh na yadda ka kudi na karba kuma je wani abu daban wannan baya halatta
sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam shi yana sana'a POS ne to akwai wanda yake sanya shi ya tarar masa da cash na kudi kafin ranar kasuwa to yace wani lokacin yakan turo masa da kudin ta bankin sa kafin ya zo ya karba wani lokacin kuma sai ya karba sannan daga baya ko kuma ya tura masa a lokacin sannan ya bashi har da charges din sa yace to daga baya sai yake karbar kudin ya tafi kasuwar sai bayan kwanaki ma sannan zai turo masa da nasa kudin da charges din sa shine ke tambayar malam bayani kan hukuncin hakan da suke faruwa tsakanin
su POS sarf ne aka bayar a baka ana son a samu taqabut ga bayar anan take ka karba ko ka karba nan take ka bayar amma baka karba ba baka bayar ba ko ya baka baka karba ba wannan ba ba a son a samu wannan a tsakanin su kudi da kudi ne ko jinsi ɗaya ne dole a samu abin nan abin da yasa aka ce ya karbar wani abu na na abin nan idan ya zanto ya tsare an tsare shi gurgura aka ci kai ya tafi ko ina ya je ya nemo kudin ya zo ya je a gaban sa mai so ya zo su yi canji sannan shi kuma ya dauki ladan sai ba shi shi wannan baya da alaka da sarfin da suke baya da alaka da ya bashi kudi ya bashi a'a yana da alaka da hidimar da ya masa wannan shine wajihin waɗanda suka halatta karbar wannan kudi amma wannan exchange din da ke tsakanin su wannan ya bada kudi cash wannan kuma an bashi ya bada kudi ta hanyar transfer yana nan a matsayin canji haka canji abu daidai iri daya to ana son bayan daidai to kuma ana son ya zama yadan biye din hannu da hannu ba san jinkiri in da yau bashi ya karba kuma yace a ni na zo gunka ne ka bani bashi kashi da tashi zan biya ka ta hanyar transfer kaga wannan bashi ne to in kuma bashi ne ba bukatar kuma ya sa masa wani kari a kai karba kudi 20,000 to in zo biyan sa 20,000 zai bashi dan bashi ne shi bashi taimako ne sabanin wancan aiki yayi maka hidima yayi maka ka biya shi hidima sa amma bashi taimakawa ce to in bashi ne wannan ana iya samun daman shi bashi ai ba lokacin zaka mai ba sai ba wani lokaci kaga na karba bashi amma gobe ko jibi zan biya ka to nan idan ya karba in ya tashi bashi daidai abin da ya bashi ba zai ce a'a sai ka ci kuɗin kudin POS wannan ba ba daga cikin abin da ya kamata
to sune ke cewa malam menene hukuncin mutun ya faɗi cewar Allah ya sa ya samu kuɗi a yau ma'ana ya halatta idan mutun yana cikin buƙatar kuɗi ya addu'ar Allah ya bashi kuɗin a wani kayyadaddan lokaci
to menene ai ba komai da ya ce a yau Allah ba ni kuɗi in ya zanto a yau din yake da buƙatar yana cikin wani hali ya ne ba ya ce Allah ka bani ayyuka ko ba laifi yayi ba amma ya ce Allah kada ka bani kuɗi in ba ayyuka ba misali ya faɗi ya ba Allah wannan shi ya ce Allah ayyuka ka bani kuɗi wannan ba laifi yayi ba
to shi kuma yake cewa malam miji ne yana da mata har guda uku amma kuma bai damu da addinin su ba dan bi daga cikin matansa ma ba sa iya karanta Fatiha sai an musu gyara kazalika ba san ma ya ake wankan tsarki ba sai dai matar ta sace ke gaya musu wani abun kuma bai damu da cin su da shan sababan lantana sutura shi da take tambayar shin ya halatta su ci gaba da zama a gidan wannan miji a wannan hali
za su iya zama in suna son zama da shi amma su je su nemi ilimi ko ya yadda ko bai yadda ba su zauna ba ilimi shi ilimi in bai ba su ba to sai je su nema su shiga makaranta da karatu wanda za su samu ilimi kasancewar baya ba su kuma ci da sha da ya ishe su wanda suna iya neman kara a tilasta masa ya ci ba su ci da sha wani haƙƙin su ne dole ba su in ya hana su suna da damar su nemi a raba auren suna da damar su nemi a raba auren tunda ba zai iya riƙe su ba zai iya ba su ci da sha ba
sai yake cewa malam idan mutum ya aure mace a jalan kafin ta tare kuma sai ta nemi saki shi tana da sadaki
Allah cewa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum in kuka sake su kafin su tare min qabli an tamassuhunna alhalin kun yanka musu sadaki alhalin an kuka sadaki za ba da 50,000 shi ne sadaki fadisu ba faru su ku ba su da 20,000 tun da ya auri mace bayan an yi aure an daura aure bata tare ba sai ga kar zai iya wani dalilin sa can da ya sani gara shi ya zai duk da sai ba ta rabu rabu 250 da aka yanka a cikin talaki 25 sai dai in ita ce ta yafi ko shi ya ce ya yafi ya bar mata 250 da shi kuma sai ta ba haka wannan in shi ya saki ta amma in ita ce ta ce a saki ta ka gane in ita ce ta a saki ni to ba ta da sarki ba ta da koren ba ta da shi kawai ba shi ne ya saki ta wannan shi ne fatawar wannan babu wanda matarsa bayan an daura aure sai ya samu ta wannan ke ce da kuce ta ba ta wannan shi sabai imam malik ce la mahara la ba ta da saboda ana ita ce ba ta wannan shi sabanin shi ya ce ba zai iya rike ta ba ta ce ta saki ta to anan ta ci rabin abin da ta rabu da matsalar daga wajensa shi ce ba zai yi ba amma wanda ya samu tabin hankali ita ta ce ba za ta yi ba to a lokacin da ke ita ce za ta rabu da shi ba zai ba ta komai ba ta da za ta da saboda haka nan ita ta nemi saki ba za ta ba ta da wani daji kafin nan ba ta da wani sadaki da zai ba ta.
To sai wannan mai tambayoyi guda biyu a gare ta cewa tambayar sai ta ce shin dole ne sai ya zama wato sadaki sai ya zama ordinar kuma mace ba za ta iya yafa sarakinta gaba ɗaya ba sai abin da ya haura rubu ordinar.
Wannan shi ne maganar wato maganar sai ya zama rubu ordinar wannan shi ne maganar jumhur da suke faɗa cewa sadaki daidai ya zama daidai da lissafin da ake yanka hannu in mutum ya sata kira abin da malikiya suke faɗa da wasunsu wasu daga cikin malamai kuma suna cewa la hadda li aqallihi wala li aktharihi ba ya da iyaka karancinsa ko mafi yawancinsa ba iyaka karancinsa ya zama rubuli na da ya zama ƙasa da haka yawancinsa shi ma ba iyaka ko da mutum ya ba matarsa sadaki ba zai fi sadakin ya yi ana son dai a sassauta ne don a samu albarka shi wannan aure kuma magana cewa babu karanci ga sadaki wanda ita ce tafi ƙarfi cikin maganganun malamai saboda abin da ya faru na auren da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ga wanda ba shi da abin da zai bayar illa khatamun min hadid sai zoben ƙarfi shi ɗaya littafis wala khatamun min hadid sai da zobe na ƙarfi don bai sharɗanta masa ba in yi haka ya rubu dinari ko ya yake ya kawo a ɗora muku aure ya ce shi ba wannan ba ya da shi sai wannan abin nashi in yi shi yalai abin nan mayafinsa shi ya ɗaura ko shi ya yafa sukan ɗaura su yafa sauran saboda ƙarancin abu sukan yi zani da mayafi da ƙyalle ɗaya ce to in ka ba ta kai da mai za ka zauna a zai zauna tsalala ne shi kaɗai ne na kai da ba biyu ne sai ka ba ta ɗaya ka riƙe ɗaya ta wuce ɗaya ne yana wuce mai ka haddace na alƙur'ani ce ya haddace baƙara to ka koya mata shi ne sadakinta. Ummu Sulay ta auri Abu Talha ta aure shi da Ummu Sulay mahaifiyar Anas ta auri Abu Talha da musuluncinsa ta ce ta yadda inda zai ya nemi ta da aure bayan mijinta mahaifin Anas su rabu Nadar sai ita Nadar ibn Malik sai shi ya nemi ta aure amma ba musulmi ne sai ta yadda ta aure shi amma sharɗi ya musulunta in ya musulunta shi ne sadaki ya musulunta kuma Annabi ya ɗaura musu aure ce ba a taɓa ganin sadaki mai daraja irin wannan ba sai ya musulunci shi ne sadaki ba ma wani abu aka ba ta ta riƙe ba sai ya sa ba na su ce duk wani abin da mutum zai abu mace za ta amfana da shi wani abu mai amfani to zai iya zama sadaki ko mun ganganta sa to kaga wannan amfani ne ba ma'anar ba amfani ne hissi ba za ta samu amfani da musulunta su saboda ni ya ce la ni hadi Allahu bika rajul wahid khairu laka min humur an'am to dai ya musulunta a hannunka ta dalilin ka yafi maka a baka jajaya to kaga samun ta ya musulunta a dalilin aurenta yafi mata jajaya kuma a matsayin sadaki to kaga duk wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Safiya bint Huyay amma ya waja'ala itqaha sadaqa yace dan ta ta da zai shi ne sadaqa sai ya ci yanzu bai bai ba ci sadaqa so shi sadaqi ba a ba bisa dalilai da yawa da suka inganta ba babu wani sharadi hadisan da suka zo da maganar rubuci na su ba wani inganta so kuma kiyasi suka yi da harkar yanke hannu cewa wannan gabace sannan kuma mutuncin ya mace shi ma ta gabace a cikinta saboda haka a yi kiyasin wannan da wannan da ya fi karfin haka saboda haka in an bayar da kuɗin da a lissafi bai kai rubuci na ba malikiya suna matsawa amma bisa da dalilai ingantattu ya kamata a matsa ba ce da zurgo da yaro misali ya ce zai kai 50,000 to sai ya kama da 50,000 kai shi kira aure ya yi ba za a tsoya tagi a ce ai sai an kawo wannan biyar din ba an cika sannan aure ne babu wani karfan dalili da yake nuna haka
sai bangare ne bina tambayar take cewa shin mace ba za ta iya yafe sadakin ta gaba ɗaya ba sai abin da ya haura rubo din
ba za ta iya yafe da abin da su abin da take sadaki za ta iya yafe shi bayan kila da kuma an shayin ne har san fa kulu har ya mariya ba ta an shayin duka ya komai ya shiga cikin nan kaɗan da yawa tana iya cewa ta yafe miji cikin jin daɗi da walwala babu wani
kusa ne mai tambayar shi kuma yake cewa malam menene hukuncin mijin da yake zargin matarsa da aikata zina kuma har ya je ma ya faɗa wa waliyinta
to na farko shi zargi ba hujja ba abu ne mai kyau ba ba san ka zargi dan uwanka akan abinda ba ka da wata hujja akan sa Allah subhanahu wataala ya hana maza su zargi matansu da zina wanda kuma ya zargi matarsa da zina to sai ya zo ya kawo shaidu bai ka shaidu ba to ya kuma ce shi yana zargin ko cikin ta ba nasa bane to sai su yi li'ani ya zo su yi li'ani shi ya faɗa ita ta faɗa wanda kuskure rantsuwa su duka shi kenan kowa ya kubutar da kansa amma kuma aurensu ya riga ya tafi kenan har abada ba maganar su sasanta daga baya a bata dawo da aure amma shi zargi kawai shi kadai ba ya warware aure ta wurin suke sai ya ta zargi ta da zina shi ke auren su ya warware ya warware ne idan shi ya ce ya sake ta ko suka yi da yaji idan akwai ciki misali ya ce mai cikin sa bane to sai su yi da yaji da maraga amma ba magana cewa zargin shi yake warware wani ya zo ta zai na sauransu cewa inda mura'ati la tarud biya da lamis din ne ka wanda da ya ka hannunta ba ta turewa wanda ya ka mata hannu zai taba ta ba ta ture hannun na dai zargi yake ba ta da kamun kai ko ma dai mai yake nufi dai yana da ba ta da kamun kai Annabi ya ce to shikenan auren ku ya lalace tun da ba ta da kamun kai kana zargin ta sai ce ballika sake ta sai ce shi ba zai iya sakin ta ba to shi kira ta kirki ta so ba kawai zargin ne yake sa auren ya sai in ya gani ba zai iya ba ya ce ya saki to shi kira ta saki amma a sani cewa shi zargi kawai haka kawai ba tare da wata kwarar da ne ya dace ba abu ne da bai kamata ba
sai wani shi kuma yake cewa shin farilla ne ko suna daga hannu yayin shiga sallah ma na kabbara harama ta ce idan mutum ya shiga sallah ba tare da ya daga hannu ba bayan ya yi kabbara harama ta shiga sallah sa ta yi ko kuwa babu sallah
kabbara harama ita ce rukuni daga hannun kuwa na cikin na ce kabbara daga hannu daidai kunne ko daidai kafada daga hannun sa hiyala urnai ko hiyala mankibai ya kabbara wannan sunna ce daga hannu shi kuma kabbarar ita wannan ita ce takbiratul ihram ita ce wannan rukuni idan mutum ne mai yi kabbarar ba to gaba ɗaya sallar sa ba mutai ba
to sai nake cewa malam menene hukuncin mace idan za ta wuce ta yi wa maza sallama waɗanda suke abokan karatunta ko makamancin haka
ba ya dacewa idan ba wata alaka ce ta jini ba haka kawai mace ta zo ta ga maza tana daga sannan ta da musallama wannan baya daga cikin hishma baya daga cikin kame kai sallama ita ga mai yin ta ba farilla bace mace wajibi ne ta yi musu sabiti to amma in ya zama za ta buɗe ƙofar fitina to rufe ta yafi don shi rufe ƙofar fitina wajibi ne amma ita yin sallamar ta musabici to haka ba ta yi sa kanta cikin abin da zai jawo fitina ba saboda ta yi wani abu musabi.
To sai ke ce malam direban yana tafiya sai dan a caɓa ya hauro musu sai ya buge su da mota to sai matar da shi dan a caɓan ya dauko ta mata amma ba musulma bace shine ke tambayar shin direban motar nan da ya kade su zai azumin kafara
magana in da ta ce shine matuban da ya kade bisa kuskure wanda ba musulmi bai rasu to na babu azumin kafara sai dai abinda yake na diya kaninsa da ɗan uwan mamaci wannan shine zai bayar amma ba azumi ba azumi wannan daman an shiranta shine tsakanin wato mu'mini da mu'mini wanda ya kashe mu'mini bisa kuskure ko ya yi mu'minin khata'an saboda ka wanda ba mu'mini ba ba zai shiga cikin wannan wannan umarni ba.
To sai ne yake malam mutum ne suna tafiya a mota suna hira da shi sai shi kawai ya ji ɗayan ya yi shiru yana magana yake ya kula shi to sai daga baya yake ce masa ai sallah yake shi yake tambayar malam wai dama ka ake yin sallar.
To ban gane ya abin zai kasance ba in sallar nafila ce mutum zai yi ta kan abin hawa sharadi sai ya tsaya ya fuskanci alƙibla ya yi kabbara harama sannan kuma sai ya yi sallah duk inda abin hawansa ya sa gaba wannan ya halatta sallar nafila sallar taɗawwu'i haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kan sa abin hawansa ya kalli alƙibla sannan ya kabbara ta harama sannan kuma falyusalli haythu tawajjaha bihi rikabu duk inda abin hawansa ya sa gaba sai ya ci gaba da sallarsa. To shi wannan mutum hira kuke kawai ka gaji ya abin nan in kuma sallar farilla ce sallar farilla al'asulu sai ka tsaya ka bi kai kalli alƙibla kuma ka yi ta tsaye ba a tafi ba shi ne al'asulu sai dai yayin da ya zanto ko akwai tsoro misali ko akwai ta'azzur ba zai yiwu ba kamar da yake cikin jirgi yana cikin jirgi ba inda ba zai iya tsayawa ya yi sallar wannan shi ne ba zai bar sallar ta wuce ba zai yi ta a kowane yanayi ya samu kansa yana cikin jirgin ruwa ba zai iya tsaya annabi ya ce hadisin Imran ibn Husayn ya ce salli qa'ima fa illam tastati fa qa'ina wa illam tastati fa ala al-jam kai a tsaye ba ka iya ba kai a zaune ba ka iya ba kai kishi a kwance ma in ya kama sai kai. To wannan idan ana yanayin da ba zai yi ba amma kawai mutum yana tuki kawai ya dauke wuta ya ce sallah yake ban san wace sallah yake yi ba.
Ya sani ke ce malam shin yaya kafiyar daidaita sahu za ta kasance domin yakan ga wasu daga cikin manya ba sa yadda a da yan yaso da su shi yake tambayar shin ko akwai rangwame ga aikata haka.
To ban san me yasa zai ce manya ba wannan rashin hada su ba har wanda ba manyan ba shi dai na san dai a fakaice ce a yi wa manya nasiha ba sa da sahu ba haka ba ne in ka duba masallaci za ka ga yawanci har wanda ba manyan ba kuma wani lokaci ba manyan ne suke cewa ba mu hada sahu ba su wanda yake tare da manyan ne yake ganin ya bai isa shi ya hada inda za ya hada sahu ba za su hana shi ba amma ya riga ya kamba masu yana ganin in ya zama tsohon za su ce ya rena su saboda haka shi da kansa zai dan ja baya ya ki matsawa kusa da su to su kuma wataƙila ba lalle ba sun san hukuncin abin ba su kamar shi amma shi hada sahu ba wai ya tsoma ake so a hada ba diddige ake so a hada ba wai ya tsa ba ana so gaba daya tsunku su kalli alƙibla yayin da ya kuma suka kalli alƙibla to za ka ga cewa diddiga ku da sun miƙe saboda ka ba tsaya za ka yi ƙafafunka su yi kamar V ba ta turanci da ba su buɗe haka su kalli kan kudu da arewa su kalli alƙibla. To yawanci mutane ne suke ba wasu manyan wannan damar sai su dace wanda ya matso shi bai girma masu ba amma yadda ake tsayuwa ɗin kowa shi kaɗai yana cin gashin kansa wanda ba sahu ba ne kuma an keta alfarmar sahu da annabi ce da tsawunan suhufa kuma alhalifan Allahu baina qulubikum lallai ku daina sahunku ko Allah ya sa wa saɓani ya sanya saɓani tsakanin zukatanku. To shi yasa aka zama dan abu kaɗan sai ka ga baraka ta shigo rabuwa ta shigo saboda sakaci da wannan doka da annabi ya kafa na tsayar da sahu a cikin sallah
to sune shi kuma yake tare Allah madani al-malik na cikin kissar annabi yusuf shine dai al-aziz ko kuma daban-daban
a mutane biyu azizu misr shi da ba shi da wani prime minister ne ko kace wani minister ne wancan kuma shine sarki gaskiya da kissar ai zaka kula cewa shi wannan sarki ba shi ne wanda ya tuhumi a gaban shi dan wancan azizu misr da aka yi tuhumar ai a gaban shi wanke annabi ne annabi yusuf alayhi salam yace a duba gidansa idan ta baya ta yage to ta yi faɗi gaskiya shi ne abin da ya faɗi yana da gaskiya in kuma ta gaba ta yage to ta faɗi gaskiya shi ne baya da gaskiya aka duba aka ta baya ta yage ce wannan kaidin ku ne na kaidin ku na azai kaga shi tun a lokacin ai ya riga ya fahimci yace yusuf wa arid an hada wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in yusuf ka kawar da kai ka manta da wannan abu da kai maka irin yana lallashin sa sai kuma ki je ki nemi gafarar zunubin da kike yi ga tsaka cikin masu amma shi wannan sarki kaga aikawa yayi aje ce aka aje ta musai da aka tara matan aka tambaye su kaza 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 sannan suka sanda ita ta anan a lokacin ta ce to gaskiya ba laifin sa bane ko gurbi wa nafsi illa nafsi da amarata da su hadu a kashin abin da kaga mutane ne daban-daban ba
malalai saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon duka da wannan kaga karshen shirin namu a wannan mako sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703360415455 ko kuma cikin adireshin email na fatawirahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalil OON babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Babu da kiran Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalawar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.